Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1500 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Fara'a da Numan da Dalal da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi, da kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 11 ga watan Afrilun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
shugaban Amurka Donald Trump ya ce da bukatar tura ƙarin sojoji zuwa kan iyakar kudancin Amurka saboda hana miyagun shigowa cikin kasar. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump din kuma ya yi zargin cewa waɗanda suka sa aka fara binciken kwamitin yaƙin neman zaɓensa sun so ne su yi mayar juyin mulki. Sannan da alamar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar yin abin tarihi na yin wa'adi na biyar.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta fara wani taro a Abuja.
Ya mai da hankali ne akan matsalolin tsaro da batun haƙƙin bil'adama a shiyyar.
Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Ministocin Najeriya ta amince da sababbin matakan da za su rage cinkoso a gidajen yarin ƙasar.
Yau wani ya kamata a ce an sake shi? Ba a sake shi ba, me ya hana a sake shi? A ɗauki matakai na gaugawa na ganin da cewa an sake shi. Wane shekara shi yau biyar a gidan kurkuku amma laifin da ake zargin ya laifi ne wanda bai wuce a yanke mai hukuncin shekara ɗaya ba, me yasa ba a sake shi ba a ɗauki matakai na gaugawa na ganin da cewa an sake shi?
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce da bukatar tura ƙarin sojoji zuwa kan iyakar kudancin Amurka saboda miyagun mutane da dama na shigowa cikin ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Zan buƙaci tura ƙarin sojoji. Sojojinmu kar ku mance ba sa iya yin yadda sojoji kan yi. Dalilin kuwa shine idan suka yi haka za a musu ca, abinda Trump ya gaya ma manema labarai kenan a Texas yayin wata ganawa da ma'abuta manyan gonakin kiwon dabbobi waɗanda suka kuka kan yadda ake kutsawa cikin gonakin nasu. Da manema labarai suka tambaye muƙaddashin sakataren tsaro Pat Shanahan tun da farko a jiya din game da yuwar tura sojoji kan iyaka sau da yawa a shekara guda, sai ya ce ya yi ta tattaunawa mai tsawo da hafsoshin sojojin Amurka kan wannan batu kuma har yanzu suna kan tattaunawa. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya yi zargin cewa waɗanda suka sa aka fara binciken kwamitin yaƙin neman zaɓensa sun so ne su yi mai juyin mulki da kuma cin amanar ƙasa. Duk abin ƙage ne kawai a cewar Trump, wanda ya ƙara da cewa ana cike ne da ɗoki a nan ƙasar game da abin da Attorney General ɗin Amurka ya ce zai gudanar kan binciken da zai yi kan musabbabin fara binciken da aka yi kan zargin ɗatawa tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓe na da Rasha. Shugaban na Amurka ya ciccike tsofin shugabannin ma'aikatar shari'a da kuma hukumar bincike ta FBI, yana mai kiransu ƙazaman jami'ai saboda rawar da suka taka abinda ya haifar da binciken da aka kwashe watanni 22 ana yi ƙarƙashin mai bincike na musamman Robert Mueller kan alakar kwamitin yaƙin neman zaben sa da Rasha da ko shin yayi amfani da matsayinsa na shugaban ƙasa wajen kokarin yin karan tsaye ma fannin shari'a. Da alamar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar yin abin tarihi na yin wa'adi na biyar bayan da babban abokin karawarsa Benny Gantz ya amsa cewa ya sha kai a zaben majalisar ƙasar inda aka kusan yin kankankan yayin da aka kidaya kusan dukkanin ƙuri'un jam'iyyar su na Netanyahu ta Likud mai ra'ayin riƙau da jam'iyyar su Guns ta Blue and White mai tsaka-tsakin ra'ayi kowace su ta samu kujeru 35. To amma lissafi ya nuna cewa jam'iyyar Likud ta su Netanyahu da sauran jam'iyyun da ta yi hadakar ƴan ra'ayin riƙau da su a ƙarshe za su tashi da kurku wajen 65 a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 120. Dan haka shugaba Reuven Rivlin zai sake sa Netanyahu ya kafa gwamnati. Sakatare janar majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a kawo ƙarshen yakin da ya ɓarke makon jiya tsakanin ɓangarori biyu da ke gaba a siyasance a fafatawar da suke yi na ƙwace Tripoli babban ƙasar Libya. Lokaci bai ƙure ba na wato tsaida yakin, har yanzu lokaci ne na tsaida wuta saboda wannan masifar ta kau a kuma kauce ma abu mafi muni wanda na iya zama wani mummunan yaki a birnin Tripoli, abinda Guterres ya gaya ma manema labarai kenan da daren jiya Laraba bayan ganawar da ya ta sirri a na tsawon sa'o'i biyu da ɗan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya mai bambobi 15. Lokaci ya yi da za a gane cewa babu mafita ta fuskar soji a siyasance ne kaɗai za a iya warware matsala irin ta Libya, in ji shi. Firaministan Burtaniya Theresa May ta ci mai yarjejeniya da ƙungiyar Tarayyar Turai ta dakatar da ficewar Burtaniya daga ƙungiyar har zuwa ranar 31 ga watan Oktoba. May ta faɗa a wani taron manema labarai da ta kira cewa ta amince da sabon wa'adin ne bayan da ministocin ƙasashen ƙungiyar ta EU suka amince cewa za su soke wannan wa'adin idan majalisar dokokin Burtaniya ta cimma matsaya kan ficewa da wuri. Da wa'adin ranar 30 ga watan Yuni May ta nema, amma za ta so majalisar dokokin ta cimma matsaya kan yarjejeniyar ficewar daga ranar 22 ga watan Mayu saboda Burtaniya ta kauce ma shiga zaben kungiyar ƙasashen Turai. Wasu masu nazarin al'amura sun ce muddin Burtaniya ta gudanar da zaben wakilai da za su wato wakilci Burtaniya din a Tarayyar Turai, hakan zai zama yin watsi da shirin ficewa daga kungiyar ta EU. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya jin Laraba da ta kare tsarin demokaradiyya ta wajen amincewa da jagoran ƴan adawar Venezuela Juan Guaido a matsayin halaltaccen shugaban ƙasar na yanzu. A yayin da sauran hukumomin ƙasa da ƙasa suka yunkuro, majalisar ɗinkin duniya da kwamitin sulhu sun ƙin komai, abinda Pence ya gaya wa manema labarai kenan a wani taron da Amurka ta kira kuma na mambobin kwamitin wato na majalisar ɗinkin duniya. Pence ya ƙara da cewa Amurka na aiki kan wani ƙuduri ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya na amincewa da halalcin gwamnatin Guaido, sannan ya yi kira ga al'ummar duniya da ta amince da ƙudurin idan ya fito.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta fara wani taro a Abuja don duba matsalar yawaitar rashin tsaro da kuma batun haƙƙin bil'adama a shiyar. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Taron na gamayyar kungiyar ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ya maida hankali ne akan matsalolin tsaro da batun haƙƙin bil'adama a shiyar. Mr. Ebenezer Eseda shine daraktan harkokin siyasa na ECOWAS.
The recently increasing state of insurgency and the violent extremism across member states have also raised serious human rights.
Aluwar aika-aikar masu wuta da kayar baya irin na tsatsauran ra'ayi a wannan shiya na ƙara janyo damuwa dangane da haƙƙin bil'adama. Gaza mutunta haƙƙin bil'adama da adalci daga gwamnatocin wannan shiya shike sababa nau'o'in tarzoma da a lokuta da dawa ke ɗaukar salo iri daban-daban da kuma ke zama barazana ga zaman lafiya da tsaron yankin.
And constituting potential threats to peace and security in member states.
Hukumar gudanarwar gamayyar kasashen yammacin Afirka ta alakanta raunin tsarin shari'a da karuwar tashe-tashen hankula a shiyyar. A cewar Mr. Yason Ekoro Dudu da ke zama daraktan kare haƙƙin bil'adama na ECOWAS din.
If you do not allow certain persons to feel that their rights have been infringed,
idan ka hana wani yanki na mutane jin cewa an yi wa ƴancin su karan tsaye kuma suna jin an musu ba daidai ba, to lalle lalle hakan ka iya kankama al'amarin da ka iya sa mutane su dau doka a hannun su don su sama wa kansu mafita.
So people take the laws into their hands and they want to implement or effect justice themselves.
To koyaya masana ke kallon wannan matsaya na hukumar gudanarwar kungiyar kasashen Afirka ta Yamma, Professor Muhammad Tukur Baba, wani kwararre ne a Najeriya.
Mutane ba su samun daman bayyana ra'ayoyi da matsaloli da ke samun su gaskiya ne, amma ya kamata a bi menene in ana son samun bakin gari. Me ya kawo haka? Irin gwamnatoci ne kamar in ka duba tarihi, Amilcar Cabral shugaban Guinea Bissau na farko ya faɗa, matsalan Afirka, matsalan mulki a Afirka shine matsalan da Turawan mulkin mallaka suka bari, da kuma irin gwamnatin da suka kakkafa kafin su tashi, gwamnatoci ne da zai kasance ba su iya yin wani abu na kansu, ba su iya yi wa jama'ansu. Amma wannan alama ne ba wai shine matsalan ba, alama ne na matsaloli da suke ƙasa sun yi katutu.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Allah Allah Allah, hada kan mu a tsirar kan sojuna, manufar mu anan da mutangana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana, sai ban girma kuma da lumana.
Madalla gaida Hassan Mainakaina. To har yanzu dai muna Abujan, bayan da majalisar ministocin kasar ta yi zamanta na mako-mako, ministan shari'ar kasar Abubakar Malami ya ce majalisar ta amince da sababbin matakan da za su rage cinkoso a gidajen yarin kasar, inda kashi 70 cikin 100 masu jiran shari'a ne. Ga rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta fara ɗaukar matakan da za su kawo ƙarshen cunkoson da ake fuskanta a gidajen yari na Najeriya, inda ministan shari'a na ƙasar Abubakar Malami ya ce kashi 70 cikin 100 na waɗanda ke gidan kasu a Najeriya masu jiran shari'a ne, domin a yanke musu hukunci da za su fara wa'adi ko kuma a sake su daga zargin da ake masu. Tuni dai ministan ya nemi amincewar majalisar tarayyar Najeriya ta ministoci domin ba da damar dorawa daga ayyukan da mai shari'a Ishaq Bello, babban alƙalin yankin Abuja, wanda shugaba Buhari ya ba aikin shugabancin kwamitin da zai fito da matakai na rage cunkoso a gidajen yari. Inda ministan ya ce,
wato wannan tsari zai ba da dama ina zaune a ofishina a ma'aikatar shari'a zan iya danna ainihin screen in diba misali a kurkukun Sokoto me yake faruwa yau. Yau wani ya kamata a ce an sake shi? Ba a sake shi ba, me ya hana sake shi? A ɗauki matakai na gauga na ganin cewa an sake shi. Wane shekara shi yau 5 a gidan kurkuku, amma laifin da ake zargin ya laifi ne wanda bai wuce a yanke mai hukuncin shekara ɗaya ba, me yasa ba a sake shi ba? A ɗauki matakai na gaugawa na ganin da cewa an sake shi. To wannan shine abin da aka gabatar a matsayin tsari, aka ba wani kamfani wanda bahasi ya tabbatar da cewa yana da irin wannan ainihin ilimi na aiwatarwa. Aka ba shi kwangila ta biliyan 2 da wani abu na ganin da cewa duka gidajen kurkuku da ke faɗin ƙasar nan an haɗa su akan wannan tsari, wanda zai ba da damar cin gajiyar ainihin rage cunkoso a kurkuku akan tsari na yanar gizo, akan kuma tsarin ingantacce wanda zai yi daure.
Ministan shari'a na Najeriya kenan Abubakar Malami a tattaunawa da yayin da manema labaru a Abuja. A waje ɗaya kuma ministan sufuri na Najeriya Hadisu Rika ya bayyana manema labaru cewa majalisar ministocin ta amince da sababbin matakan da za a ɗauka wurin kawo tsaro da yaƙi da gobara da matsaloli a filayen jiragen sama na Najeriya da ma'aikin sufurin sama baki ɗaya.
In muka sai waɗannan abubuwan ke za mu zama ɗaya a cikin gida ba sai mun kai waje ba. Wannan yana da cikin abubuwan da muka mai da hankali dama kan tsaron lafiyar al'umma da kayansu a hanyar sufurin jiragen sama. To wannan na'urar da za a saya ta kusan miliyan 500 ba kaɗan a amfani shi kenan. Kuma dama shekaran jiya nan muka dawo daga Ingila mun sayo wata na'ura ta biliyan 5 da miliyan 200 wadda za a sa a Zaria, ita kuma wadda za ta taimaka ita ma wajen tsaro na lafiya da dukiya ta masu tafiya a jiragen sama. ta hanyar koyan yadda ake yaki da gobara wacce ta samu jirgin sama za a sa ta a Zaria ne wanda a da tilis ne duk bayan wata shida ƴan kwana-kwana na ma'aikatar sufurin sama suna da bambanci da ƴan kwana-kwana na yau da kullun da aka saba da su sai sun je Kamaru ƙasar Kamaru suke ko wannan aiki to amma shine shugaban ƙasa yace lalle a je a so wannan na'ura ita ma kawo ta Najeriya mu daina zuwa Kamaru an so ta kuma irin wanda aka so ita ce irin ta farko a nahiyar Afirka cikin watan Mayu za a kawo ta kuma Allah da cikin watan Yuni za a fara aiki da ita a Zaria za ta sa mutane su koyi wannan aiki sannan a rika zuwa kuma daga kasashe ana biyan mu kuɗi ana koya kamar yadda muke zuwa da muna biya wani
ministan sufurin sama na Najeriya kenan Hadi Sirika a tattauna da nayi da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
Madalla gaida Umar Faruk Musa har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1 ne da minti 16 na dare ga Alheri Grace Abdu da shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka baiwa
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon jiya muka kawo muku rahoto na musamman kan committee da gwamnatin jihar Borno ta kafa domin bincike batun cin zarafin mata a gidan yari da aka yi tsare da su muka kuma alkawarta bibiya kan batutuwan da suka shafi cin zarafin mata da ake yayatawa to sai dai baya ta haihu domin ko bayan wannan ne kuma muka samu labari cewa an kori wani babban jami'in sojan sama da aka samu da laifin yi wa wata ƴar shekaru 14 fyaɗe a Maiduguri ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya hada mana akan wannan batu
wannan kotun soja na musamman din daga shin shugabancin Major General Yakubu Auta da ake kira President of the Court ta yanke hukuncin tsoron sojan saman da ake kira Flight Lieutenant Mathis Inwaran wanda kuma dan asalin jihar Imo ne da yin lalata da yarinyar nan ƴar shekaru 14 da kuma da kasance yar gujin hijira ta tafto daga garin Marte da kuma suke samun mafaka a garin Maiduguri tare da iyayenta a sansanonin yan gudun hijirar nan da ake kira Bakasi Camp kuma sun je neman itatuwan da su hura wuta ne tare da yan uwanta a nan baya bayan gari inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkanin su kwanta daga bisani ya tsani wannan yarinyar ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe yayin da wasu sojoji yan uwansa suka ba da shaidar akuwar hakan yayin da kuma asibitin da ake kira International Rescue suka tabbatar da cewa fyaɗe aka yi mata an yi aiki Flight Lieutenant Umaram ne a 1980 ya kuma aikin soja a wurare daban-daban kafin da bisani a turo shi zuwa garin Maiduguri inda ya kasance shugaba da ke kulawa da wannan yanki da ake kira Dalwa
Who says all the work that I'm going to do is at Dalwa as an officer commanding under armed forces station post on time prior to this day.
Ɗaya daga cikin jami'an wannan kotu da ake kira Captain Aminu Mai Ruwa kenan ya karanta irin laifukan da aka zargi wannan jami'in sojin da shi da kuma har ta kai ga yanke masa wannan hukunci kamar yadda shugaban kotun da ake kira President of the Court Major General Yakubu Auta ke karanta masa kamar haka
Dismissed from the Air Force. Reduction in rank from flight lieutenant to flying officer.
Yace wannan kotun soja na musamman ta yanke ma kai mace sun wayaran hukuncin kora daga aikin soja har yanzu kuma an rage maka mukami daga matsayinka na flight lieutenant zuwa flying officer kuma kaddamar da wannan hukunci sai ya samu amincewar yan jami'an sojan koli kamar da kunnin shari'a ta nadar wannan jami'in sojan dai ya bayyana ne cikin kayan sarki da kuma yake zo ne na girgiza kai nuna al'abun nadama yayin da ake yanke masa wannan hukunci a gaban wannan kotun soja na musamman da hada da manyan jenerolin sojan guda uku har da shi kansa shugaban wannan kotun na kuma tuntubi shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno da ake kira ambassador Ahmed Shehu ko ya suka ji da wannan hukuncin da aka yankewa wannan jami'in sojan
mun yaba ma sojojin Najeriya because wannan ya nuna mana cewa akwai adalci ya nuna mana cewa duk girman ka baka fi karfin doka ba a da yawa dai daga baya irin wayan abun ya faru zaka ga an yi rufa-rufa amma wannan karon gaskiya dole mu jinjina ma ainihin manyan sojojin domin sun tabbata cewa wannan abin da ya din aika aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi kuma wannan zai zama wasiha ma sauran akan cewa ba dan kana da amana hannunka zaka ci zarafin mutane ba mutane haka ma mutane masu rauni kaman su masu gudun hijira tukunna wani yayi shi ya tafi lafiya din nan bai yi ba amma mun ji dadin yadda abin ya faru
kamar a kungiyace kun taba jin wannan labarin wannan korafi na wannan yarinyar ne ko kuma sai lokacin da suke yanke wannan hukunci gaji
ha mu ainihin irin wannan abin ya faru ma mu ake tuntuba the same thing wanda ya faru lokacin Abakasi ma mu aka tuntuba ita ainihin director mu mai kula da irin wannan harkokin harni na bata dama akan tabi mana case din yawanci abubuwan nan da har da bakin mu muke tafiya kuma mu bi kuma abinda na so na yi amfani da wannan dama an gaya mutane cewa shirin mu din shi yake kawo matsalan nan in kaga duka yin da ake cin zarafin mutane ko mace ne ko namiji ne duk wanda yake abin in ba a cikin doka bane akwai hanyoyi da yawa da zaka fada akwai abin da ake kira whistleblowing zaka boye identity ka zaka yi fita ka ga jama'a cewa ga abin da na gani in ka mana reporting mu kuma mun san hanyar da ya dace din kuma da manyan su wanda zamu je mu dauki hanya domin mu ga cewa an bi wannan hakkin mutum an kwato mar
kai ne shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno kamar akwai irin waɗannan cases da kuke samu ne haka kungiyance
a man dauda shi ne na farko kai suna da yawa fa irin wannan amma ba dole bane sai soja da sauransu a ciki dai duk a cikin jama'a ba za a rafa sa gurbada gurbi ba ko wani aiki kabin da dai kokarin da muke da shawarin da muke ba shine kar ai creating hanyar da mutun zai samu yayi abun ba kamar yanzu in gudun hijira ne ka bar su daga jeji daga su ƴan mata daga su sai mai tsaro ka san abin da zai faru Allah ne ya sani so muna kokari da ma kar ai creating irin wayan abubuwan abin da muke kira under protection din ainihin masu rauni kenan in a cikin wajen kwanciyar su ne ya kamata akwai wuta in wajen toilet din su ne ya kamata akai ce na maza daban na mata daban to ai ni abubuwan da yake encouraging ayi wannan abun akai takalin din shi abun zaka gani yiwon shi ma zai rago a cikin al'umma
barista Jummai Usman Michelle dai ita ce shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na jihar Borno da ake kira Human Rights Commission
hukuncin yanda aka yi shi sun yi shi bisa doka kuma shi ma yana da lawyer shi su ma suna da ita wanda suka kai sa ƙara din su ma suna ne kuma shi rundunan Nigerian Air Force ya nuna kan cewa ya su ma'aikata masu discipline ne da suke doka aikin su ba wasa a ciki mutanen da suka yi laifi za su hukunta su a yanda bisa dokan su ya shirya shi da dokan ƙasa ya shirya kuma zai nuna horo ne ga waɗansu sun da suke aiki su sa kai bisa aikin su yi abin da ya kamata su yi shi kasu tsalake dokan da ya kamata
kafin a je kamar kotu wannan gara kamar ya zo wurin ku wannan koke na yawa wani yarinya ta ne
gaskiya bai zo wajen mu ba
okay wasu ne suka shigar da gara
wasu ne suka shigar da gara
kamar amma ku kuna samun irin wannan gara musamman abin da ya shafi kananan mata hakan nan da zakanin su jami'an tsaro?
Eh muna samun ƙara duk abin da ya shafi haƙƙin bil'adama a nan Borno State muna ɗaukawa kuma muna bin sa. To yayin da akwai organization ɗaya biyu a ciki sai mu zuba mu ga me organization ɗin za su yi. In sun yi shi yanda ya bisa yanda ya kamata to shikenan ba su yi ba mu kuma za mu shigo da kafanin mu na Human Rights mu ga cewa an yi abin da ya dace an yi komai bisa dokan da ya kamata.
Sai dai wata gidauniya da ake kira Kaltun Foundation da ke cikin garin Maiduguri. Ita ma wannan gidauniyar fitar da wani zargi da suke kan wasu malaman makarantun gaba da sakandare na kokarin tsasawa ɗaliban su wajen yin lalata da su da kuma tuntubi shugaban wannan gidauniya da ake kira Kaltun Muhammad Rabiu ko ya gaskiyan wannan batu yake ga dai abin da take cewa
mun so mu bincike daga 12 ga watan January zuwa 12 ga watan February binciken da muka yi ya nuna mana makarantu kusan 40 makarantu 40 a cikin bangaren local government LGA Jere yawa Jere MMC da Munguno makarantu 40 ne suke fuskantar matsaloli ta bangaren cin zarafin mata ta bangaren SGBB kenan tare da higher institutions guda uku. Yadda binciken ta nuna shine makarantu ta gwamnati mun fi binciken ta nuna ta fi yawa sosai
wajen cin zarafin mata. Kamar mata nuna ku samu a cewa an ci zarafin su a irin waɗannan makarantu musamman malamai kamar da kuke zargi.
Ba zan so in faɗi adadi ba. Suna da yawa ba laifi. Domin muna da masu bincike ta ciki cikin makarantu, muna da masu bincike ta waje da cikin malaman gaba daya akwai su.
Wannan man dalibai shi shafi yan gudun hijira ne tunda yawanci kin an bazo kaman garuruwan ma da akwai yan gudun hijira kaman Munguno da kika an bazo yan gudun hijira ne a waɗannan makarantu nasu kaman yan gudun hijira ne abin ya shafa kuma har da yan gari
har da yan gari gaba daya ai dalibai kan gaba daya ne dalibai gaba daya
kuma dukan su suna cikin wannan birnin Maiduguri ne
a cikin LGA din da na faɗan nan Jere da Munguno da MMC.
Kamar wani mataki ita gidan ku take dauka na ganin cewa an rage irin waɗannan cin zarafin mata da suka zo neman ilimi. Ganin cewa gidan ku tana ma fafutuka wajen yada ilimi na addini da kuma ilimin zamani da ma zaman lafiya.
Fafutukan da muke yi shine ba mu kadai ba, a suna Kalsun Foundation for Peace kadai tare da British Council da European Union da kuma sauran associations matan da muka rena suka tashi tare muke aiki kuma muna kokarin mu gaman yi aiki akai gadan-gadan.
Wannan batu na toye haikin bil'adama musamman ma dai kananan mata na kokarin zaman wariwan dare musamman ma tsakanin hukumomi da aka daura alhakin kulawa da waɗannan kananan mata kama daga sansanonin yan gudun hijira makarantu har zuwa ma cikin garuruwa da kuma hakan ke nuna bukatar neman agajin gaggawa na don kawo doki ga irin waɗannan mata da yara da akan toyewa haki.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin bibiya kan waɗannan batutuwa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Haruna Dauda Biyu da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa, kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne.
To madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce da bukatar tura ƙarin sojoji zuwa kan iyakar kudancin Amurka saboda miyagun mutane da dama na shiga cikin Amurka ba bisa ka'ida ba. Shugaban na Amurka Ilayo Donald Trump jiya Laraba ya yi zargin cewa waɗanda suka sa aka fara binciken kwamitin yaƙin neman zaɓensa sun so ne su yi mai juyin mulki da kuma cin amanar ƙasa don kawai su hana shi yin nasara. Da alamar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar yin abin tarihi na yin wa'adi na biyar bayan da babban abokin karawarsa Benny Gantz ya amsa cewa ya sha kai a zaben majalisar dokokin kasar inda aka kusan yin kankan-kan. Yayin da aka kidaya kusan dukkanin ƙuri'un jam'iyyun biyu na wato na Netanyahu na Likud mai ra'ayin riƙau da jam'iyyar su Gantz ta Blue and White mai ra'ayin tsaka-tsaki kowace ta samu kujeru 35. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a kawo ƙarshen yakin da ya ɓarke makon jiya tsakanin ɓangarori biyu da ke gaba a siyasance a fafatawar da suke na ɓace Tripoli babban birnin ƙasar Libya. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba da ta ƙara wato ta kare tsarin demokaradiyya ta wajen amincewa da jagoran 'yan adawar Venezuela Juan Guaido a matsayin halittaccen shugaban kasar na yanzu.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Sulan Mumunu Barma zai shigo da shirin na kasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka jimriyoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma CD da ya taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na yau Darrell Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mu hada a shirin mu na hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.